Haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ce magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku Alheri Grace Update tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake shigowa da wannan shiri na hatsi a yau Talata 21 ga watan Janairu shekara ta 2020 ranar da sashen Hausa ke bikin cika shekaru 41 da fara watsa shirye-shirye.
Wannan ayyukan jarida ne ni dai sai dai labari da naji kasancewar ni sabuwar ma'aikaciya ce a nan.
Duk da yake gaskiya mu ba mu yi amfani da wayar tarho ba. Amma dai mun san lokacin muna cikin aikin amma a can abin da wato yake kira local. To mun san lokacin da ake yi da wannan tarho din. To amma kuma sannu sai gashi mun ga an fara amfani da hanyar da ake kira digital.
So yau ma abinda shirin namu zai ta'allaka kai kenan inda a wannan shirin za ku ji yadda ma'aikatan sashen Hausa ke gudanar da ayyukan su sai ku kasance tare da mu domin jin cikakken tarihin wannan tashar da kuma abinda ke biyo baya kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
To jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran. Dubban yan rajin kare yancin mallakar bindiga ciki har da mayaka masu daukar makamai ne suka yi zanga-zangar lumana a jiya Litinin a babban birnin jihar Virginia da ke kudu maso gabashin Amurka suna kalubalantar sabbin ka'idodin mallakar bindiga da ake kokarin shatawa. Duk da yake an yi fargaban zanga-zangar na iya rikidewa zuwa tashi hankali to amma an kammala ta ba tare da wani rikici ko kama wani ba. Manyan labarai a wurin zanga-zangar sun rawaito cewa yanayin ya mafi kama da shagalin biki. A yau Talata za a soma shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawa karo na uku a tarihin kasar da shugaban kasa ke fuskantar yunkurin cire shi bisa zargin sabawar tsurka mai aiki. Daya daga cikin muhimman lamuran yau shine kada kuri'a kan tsarin gudanar da shari'ar na shugaban jam'iyyar wato shugaban dan jam'iyyar Republican Mitch McConnell wanda bai bayyana ko za a kira shaidu ko kuma za a gabatar da wasu sababbin shaidan ni ba. McConnell dan da ƴan Republican sun fito ƙara sun bayyana buƙatar su na gaggauta gudanar da shari'ar yayin da ƴan Democrat suke ganin hakan dabaru ne kawai na ƙoƙarin kariya ga shugaba Trump. Kungiyar tarayyar Turai ta EU tana duba yiwuwar sake tsarin kula da safarar ƴan gudun hijira da kuma kakaba haramcin majalisar ɗinkin duniya na safarar makamai akan Libya idan har aka sami daidaiton cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Da yake jawabi a jiya Litinin bayan kammala taron prime ministocin kasashen kungiyar ta EU, Joseph Borrell ya ce sun tattauna akan karfafa tsarin da zai hada da sanya ido akan haramcin makaman a Libya da kan iyakokinta na ƙasa ko kuma na ruwa. Shirin wanda ake yi wa lakabi da Sofia ya shahara wajen magance safarar ƴan gudun hijira daga ƙasar Libya. To sai dai masu fashin baki da ganin kungiyar ta EU ta yi fargan jaji a lamarin ƙasar Libya har al'amura suka tabarbare.
To a gaishe ka Murtala an jima kadan zai sake shigowa da karin labarai amma kafin mu kai ga haka bari mu sake waiwaya tai daga cikin wakilanmu da suka bada gudunmawa ga nasarar ayyukan cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa. Hassan Umaru Tambawa shine ke aiko da rahotanni daga jihar Oyo ya kuma bayyana abin da yake daukar hankalinsa a wannan aiki.
Shekarun da na yi ina aiki da muryar Amurka, labarin da ya fi taba min zuciya watan kuma ba zan iya mantawa da shi ba ya shine wani labari da na bai a game da wani rikici da aka yi tsakanin Yarbawa masu sintiri wato ƴan bizilanti da Fulani a garin Alakwa a jihar Kwara a shekarar 2015. Watan wannan labarin na je garin na Alakwa da kaina na iske yanda afuko na ruggagen Fulani abincinsu kayayyaki da sauransu na iske an kashe mutane da yawa. A cikin mutanen da aka kashe na ga gawarar wani tsoho da ciyo wanda shekarunsa sun wuce 80. Na ga wasu tsofaffi mata ma hakanan su ma an kashe su. Na ga yara ƙanana, na ga mata, na ga dabbobi a yayyanka an lalata. To wannan labarin ya taba min zuciya kwarai da gaske. Na ga waɗanda aka ji ma raunuka kama da wata tsohuwa da na gani tsohuwar nan ta fi shekara 70 ga ta an kakkarya mata hannuwa sannan an ji masu da dama rauni. Akwai wasu da na gani dauke da raunuka kala-kala cikinsu har da ƙananan yara. Akwai waɗanda kuma na gani ga su an sassara su, wasu an ji musu rauni, wasu suna kuka suna kiran iyayensu, wasu na kuka suna kiran mazan su mata kenan, wasu kuma mata suna kuka suna kiran ɗiyan su, wasu ubanni suna neman ƴaƴan su da kuma matan su. To wannan labarin ya dade yana taba min zuciya saboda irin barnar da ni gani, saboda irin yawan hasarar da ni ga an yi ta dukiyoyi da kuma ranukan da wasu mutane suka yi. To wannan labari shi ya taba min zuciya, kuma bazan iya mantawa da wannan labarin ba. A lokacin ma da na so in ba da wannan labarin, sai da ɗan sanda ma suka ce kada in ba da wannan labarin da wani kuma jami'in gwamnatin jihar Kwara a wancan lokacin na shekarar 2015. Nace gaskiya zan ba da labari saboda su ɗan sanda sun je nasu aiki ne, shi kuma jami'in gwamnatin jihar Kwara ya je nashi aiki ne, ni kuma na je nawa aiki ne. Saboda haka tunda ba a hana su aikin su ba, ni kuma ba za su hana ni aiki na ba. Har ya kai ga ƴan sanda sun hana wa ƴan jarida na gida yin aiki, haka ma shi wannan jami'in gwamnatin jihar Kwara shi ma yace bai yarda da ƴan jaridar gida ba, musamman waɗanda suka fito nan jihar Kwara su yi aiki. Amma ni tsaya tsayin daka, ni tsayin gwamin jakin cewa sai na aiki, sai na bada wannan rahoton, kuma ni bada wannan rahoton. To wannan rahoton da na basuwa a game da wannan rikicin, a gaskiya Allah ya taba min zuciya wanda ba zan iya mantawa da shi ba.
Wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal da ke birnin Badan a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Ga Murtala da halin da duniya ke ciki.
To Grace, a kaso na biyu na labaran muna da inda ake cewa adadin waɗanda suka kamu da sabuwar cutar da ake kira coronavirus da ta ɓarke a ƙasar China ya ninka har sau uku daga ƙarshen mako, yayin da kuma cutar take ƙara yaduwa daga Wuhan zuwa wasu birane. An sami bullar cutar mai kama da pneumonia a Beijing da Shanghai da kuma Shenzhen. Masana kimiyya kuma sun tabbatar da cewa cutar takan yadu daga wani mutum zuwa wani, lamarin da ya zama babbar damuwa ga China. Jami'an lafiya na Amurka sun ba da umarnin tantance fasinjoji daga Wuhan a filayen jiragen saman San Francisco da New York da Los Angeles a kokarin magance yaduwar cutar. 'Yan sanda a Botswana sun ce ayyukan fyaɗe sun ninka a ƙasar a shekarar da ta gabata. Masu fafutuka kuma sun ce yawan gangamin yaki da matsalar ya ƙara waɗanda lamarin yake rutsawa da su ƙwarin gwiwar kai rahoto idan aka kai musu farmaki. To sai dai yawaitar fyaɗe a ƙasar ya sa 'yan gwagwarmaya tashi tsaye domin neman gwamnati ta ƙara ɗaukar matakai akan cin zarafin fyaɗe. Jami'an tsaro sun ce an sami ayyukan fyaɗe 1,600 a cikin rubu'i uku na shekara ta 2019.
Kowa gaida Murtala da karanto labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ɗazu dai mun kwaro tattaunawa da waɗansu daga cikin abokan aikina da ke nan Washington, Aisha Ma'azu, Murtala Faruk Sanyina, Baba Yakub Matsari da kuma Sarfilu Hashim Gumel. Lokaci ya kwace mana ga bayanin nasu dangane da aikin su. Ga abin da Aisha ke cewa.
To a fannin ayyukan jarida ne ni dai sai dai labari da naji, kasancewar ni sabuwar ma'aikaciya ce a nan. Amma daga labari da dai da tsofaffin ma'aikata sun ce a da idan za ka yi rahoto sai dai ka kira daga can, idan ka kira sai ka karanta rahoton ana recording din shi. To kin ga yanzu sauki daga can za ka yi komai ka tace sai ka turo sai dai a saka maka wannan ci
kai da sani da kai ka dana wannan abin da take faɗa. A kwarai da gaske, duk da yake gaskiya mu ba mu yi amfani da wayar tarho ba, amma dai mun san lokacin muna cikin aikin, amma a can abin da wato yake kira local, to mun san lokacin da ake yi da wannan tarho din. Amma kuma sannu sai gashi mun ga an fara amfani da hanyar nan da ake kira digital. Daga nan mutum ya ce da abin da yake bambanta mai rahoto wato wakili da kuma waɗanda suke cin hirgata a gurin wanda yake kai tsaye ne muryar ma ba ne ba amma ni nan ma kai na sosai mutane ga shi wai yaushe ka ji zai ci ban je ba sai ka to amma mun ji da muryar ka da wanda ya gabatar da kai kusan duk abu guda da yake to ai duniyar digital ke
haka ne
to bayan wannan ko ba mu shigo a wannan lokacin kuma sai ga shi lokaci kuma sai ga an ta fitowa da na'urori din da ke ga to ko a wannan lokacin da aka ba mu na'urorin wayoyin salula na iPhone sannan da kuma na'urorin daukar hoto wanda a da baya cikin tsarin sashen Hausa da za a ce to amma ke ga yanzu sashen Hausa za a ce shi ma ya faso gari shi ma ya gari jiya sauran da kuma ya shiga ko suke ga za a ce ai bature ya ce wai so faso gaskiya da tafiya ta kuma aiki ya ce
to babban da yake an bayyana waɗannan nasarori da kuma ci gaba da aka samu kai aiki a can kai aiki a nan menene bambancin yin aiki a matsayin wakili da kuma zuwa na sharkwata
akwai bambanci matuƙa akwai bambanci sosai saboda kamar yadda duk wani ma'aikaci na abin nan jarida ya sani a lokacin da kake wato mai aiko da rahotanni wato ko ce dan jarida mai wakili mai aiko da rahotanni ba ka daukan shawarar abin da za a ko kuma abin da shi ne editorial judgment ba ka da wannan matsayi wato shi ne hukuncin abin da za a yi amfani da shi ba ka da wannan amma idan ka zo nan kana da wannan hurbin da za ka yi abin nan da shi an ka duba wannan wani abu ne da za ka iya cewa shi ne babban bambanci da ke tsakani kuma maganar da ta zo Aisha ta yi magana da ce aiko da rahoto ta gaskiya an yi wahala kwarai daga cikin dama ya ka in zan yi ku ba shi zan je ko da zan je na dan tarho yana tare da shi irin wannan tarho din da za ka iya nana mai abin da koda ka buga a dauka to kaga waɗannan abubuwa sai mu ce nasara ce aka samu sosai da aka fitar daga wannan tsarin al'umma irin tsari na yanzu na digita to sai kuma abinda zan iya karawa shi ne wato a tsarin shafukan sada zumunta da wannan lokaci wanda yake ya sauƙaƙa ainihin gaba ɗayan aikin jarida ko da yake
a wani kanni
mafi ya yi mafi na
sai ya taɓa wannan dandali matasa ɗaya daga cikin nasarori da ko kuma inda sashen Hausa yake kokarin sa gaba shine na ɗaya ina so jawo ra'ayin matasa su rika sauraron gidan rediyo na dan kuma ana so a jawo hankalin mata su ma su rika sauraro ya kake gani za a iya cimma wannan buri
to babu shakka an riga an fara wannan yunkuri kuma an samu nasara sosai duk da yake ne ba a kai ga inda ake son a kai ba amma wannan sashe tabbas ya taka rawar gani wajen janyo matasa saboda ai hanyar amfani da kafafen sadarwa musamman waɗanda suka fito idan kin lura a baya rediyo ake kunnawa mutum ya sa batiri ya saurara yanzu rediyo ta fara tafiya wayoyi speaker suke dauka su saurari waya a rediyo ka saurara amma ka wato baka saurara akan lokaci ba zaka dawo ka kunna ka saurari wannan abu ko kuma ka duba shafin ka na Facebook karanta ko Twitter ko Instagram duk dai gasu nan to abu na farko da yake zanyo hankalin mata shine gabaɗe mata an san su ba san su da taka rawa sosai kamar yadda maza suke takawa ba a wannan fanni na jin labarai ko kuma na faɗin ra'ayoyinsu to dalili da za mu nuna dalili da ke nuna cewar su mata akwai al'ada a baya ita ta taka muhimmiyar rawa wajen hana su fitowa su taka rawar nan to amma yanzu lamari yana canzawa
Aisha daya ke amma babba ne abubuwa irin manya irin tsofaffin nan guda uku na raja kudi domin mata ba su da wadatun kusance wadataccen isasshen kuɗi
da za su da wadata ta kenan su
dinga amfani da shi to amma abu yanzu kenan da ake amfani da wannan wayar salula a da rediyo ne ake amfani da shi to abin da ake faɗa shi ne kafin ma wannan wayar salula da ake sauraro ana durantar mata ba su cika sauraron rediyo kamar yadda ya faɗa al'ada ta taka muhimmiyar rawa a wannan domin mata akwai batun alkunya mata ba a so a ji muryar su an fi so a gansu ba kar a ji su kar su fito fili su yi magana don akwai batun kunya da dai sauransu
amma suna taka rawa daga kasa wani lokacin ma wanda zai fito yayin bayani kila ba mace ji kwashi tawara tace ga abin da zaka faɗa ga abin da zaka faɗa da yake nan to amma akwai hanyoyi da za a iya bijirowa domin jawo hankalin mata eh idan aka kirkiro shirye-shirye na mata wanda muna kan hanya zai taimaka wajen jawo hankalin mata domin idan kasancewa akwai wani abu da aka tanada domin kai na musamman to zaka zauna
to masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC wadanda muke kawo watsa muku shirye-shirye na kai tsaye a wannan rana da muke cika shekaru 40 tsir da kafa wannan sashi sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu kamar yadda muka ce kuma muna so mu ji daga gare ku waɗannan nasarori aka samu a cikin waɗannan shekaru to ga waɗansu ra'ayoyi da kuka aiko mana ta waya taho
sunana Alaluhu ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna cika shekara 41 da kafuwa.
Assalamu alaikum VOA. Ni magana daga nan jihar Benue. An tsawo dan malam Bako na malam Anas. Muna sanin cikin kawo wannan rana na kai kuma kawo wannan wata da ke nuna cewa VOA ta shekara 41. Akwai abubuwa da dama wanda ba za mu iya mantawa da VOA ba. Musamman masu gabatar da shirye-shiryenku amma sai Halima Jimaro wannan mata Allah ya mata albarka ta yanda ta ɗaukaka wannan tasha kuma ba za mu iya taɓa mantawa da Steve Lucas ba muna yi musu fatan alheri a duk inda suke abin haushi game da DOA shi ne ta yanda musamman shirin kunnen na dare wanda ake karɓan saƙonnin jama'a wato na ranar Juma'a kowa ya sani shiri ne mai kyau amma kuma gaskiya mu ana arewa ta tsakiyar Najeriya muna samun matsala wajen samun ku da Allah ku gaya wa injiniyoyinku ku tsaya buɗe wannan hanyar da kyau ta yanda za mu ji daɗin samun ku wallahi wani lokaci in kuka soma har ku ƙare ba ma iya kama ku kuma abin daɗi game da DOA ta yanda ake amshan muryar talakawa ta yanda suke faɗan abubuwan da ya dace wajen naɗan muryoyinsu idan zai yiwu kuma idan wannan shiri ya zama kamar da daddare ko da safe ta yanda za a ji daɗin kama ku amma shirin kullum da kuke yin wannan ɗan misalin ƙarfe 8 na safen nan muna wuyan kama ku da fatan Allah ya jaza manin DOA ya zama na ma'aikatan DOA na yanzu da masu zuwa nan gaba.
Assalamu alaikum, magana Umar kan karkure daga nan Katsina. Ina yin murna da shekara 41 da samuwar sashen Hausa da suka fara yaɗa shirye-shiryensu. Umar, ina ɗaya daga cikin wanda muke sauraron su shekara 41 kuma ina da hankali na ina da rayuwa don yin shekara ta 62 ina murna Allah ƙara maimaita mu a huta laya daga Umar Hassan Kakuri daga nan Katsina.
Assalamu alaikum sashen Hausa na wurin Amurka da muna da Hassan Aliyu da Sauki daga cikin Najeriya ga zobi uwari kuma wa murya Amurka a gwamnatin farin ciki da shekara a wasu da ya da labarwa Allah ya kuma ka karwa mu zaman lafiya a duniya baki daya. Tashin hankali ne ke faruwa a kasashen da Afirka Allah ka mun tsaya.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Barbacce da yan da kun yi murya tana ka ta tsare shi da Taraba. Ina matukin yabo da jinjina ga sashen Hausa na murya Amurka da ta cika shekaru 41 tana watsa labarai a faɗin duniya. Kuma ba zan manta da dukkan shirye-shiryen da DOA Hausa take yi ba da waɗanda ma aka daina yi da waɗanda ake yi yanzu babu wani shiri da zan ce gashi ba na jin daɗinsa na ɗauki DOA a matsayin makaranta ce mai ilmantar da ni a kowane rana ta fatan Allah ya ɗaukaki sashen Hausa na Amurka da ma'aikatanta baki ɗaya.
Assalamu alaikum murya Amurka a ne magana Rabi'u Musa Gabran su daga nan gabaran takramar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A yau ina so in bayyana ra'ayina murya Amurka a bisa muku murna kuma mu yi murna da safan zababban shugaban wannan gidan rediyo na Amurka wato Aliyu Mustapha na Sokoto. To gaskiya mu muna maka murna Malam Aliyu kuma da kai Malam Aliyu da Haji Grace mun ji sabbin shirye-shirye da aka zayyana mana aka kuma mana albishir muna tabbar muna fatan wa'annan sabbin shirye-shirye wani Allah ya tabbatar da su kuma mu mun alfahari ne da mu a Najeriya kuma kullum mu anan shi ne in an zayyana an sa shiri so daya to kada mu ji kuma shiru kamar an shuka dusa tare da fatan Allah ya taya ka riko nagode
Alhamdulillah kadan daga cikin rayu da kuma ne kenan ta waya tarho akan wannan buki da muke na cika shi karu 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka to Murtala kana batun sababbin shirye-shirye ne da aka kirkiro da za a fara gabatarwa da faru daga yau za ka gabatar da wannan shiri da ake cewa ba kiki kan yan kauya me wannan shirin ya kusa kuma ina ka za a dusa ne
to kamar yadda gaskiya muka faɗa wato shi baki mai yan kauya shiri ne da aka nufaci wato sha'anin siyasa da kuma demokradiya kamar da kika sani ba wai a duk duniya demokradiya tana fama da ciwon ciki to a Najeriya da irin kasashen mu na Afrika ba ciwon ciki kadai bane da ciwon kai da ciwon kafa da ciwon hannu da ciwon komai kuma to a nan lokaci ne da muke fatan insha Allah mu zo mu jide waɗannan cututtukan a faifai kana kuma mu nemo likitoci daga waje wanda za su zo suna daukar su ɗaya bayan ɗaya suna fashin baki tare da fatan cewa da su masu mulki da wanda ake mulka za su dauki daga shi
To abokan aiki Aisha Mu'azzam Murtala Faruk Sanyi na Baba Yakubu Makeri da kuma Sirfilu Hashim Gumel a wannan hiran kuna shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 To ba ga haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. To daga kasar Ghana kuma ga abinda masu saurare ke cewa dangane da shirye-shiryen sashen Hausa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Usman Musa Sina wanda ya fi shahara da suna Baba Tola Ayelwa daga Kumasi. Ina karuwa cikin dubun masu sauraron ku ina taya ku munnan cika shekara 41 da kafuwa to in ba ku sani ba ina son ku sani wurin kun nan ba wurin jin labarai bane kurun wurin karar da mutum ilimi ne da wato nishadi ina kara muku fata na alheri kuma ina alfahari wato da kasancewa na so mu sauraron ku tun ina primary school na soma wato sauraron ku wurin Amina abin ban sha'awa a yanzu ina da shekara 70 ni kuma ina primary school na nata ina dan shekara 15 daiman ya bude min naji labaran Hausa in ji kuma special English Allah ya karu da ku Allah ya karu da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na muryar America farko muna ma Allah godiya na biyu muna taya ku murna da kafa sashen Hausa na muryar America samun shekara 41 to Allah ya kara taimako lallai kam mun jima muna sauraron ku kuma muna jin dadin shirye-shiryen ku sosai da sosai muna karuwa da shirye-shiryen ku kuke gabatarwa al'umma ni nan sunana Abbas Abdullah amma an fi sani na da Malam Abbas Islamiya Abu Abu ina gabatar da nawa gaisuwa da taya ku murna Allah maimaita mana Allah kuma ya kara muku hazaka game da shirye-shiryen da kuke yi ba shi daya ina gaida dukkan ma'aikata na sashen Hausa na Voice of America Hausa Grace Alera Aunu ina gaida ita kwarai da sauran duk ma'aikatan nan saboda ina jin dadin labaran ta kwarai da gaske da program da take gabatarwa insha Allah taimaka muku Allah kuma ya maimaita muna
ya Voice of America ni ne Alhaji Bawo Musa Alabama sadaunan Sarki Musangawa na Ashantiri na taya ku munna sai shekara 41 Allah maimaita Allah maimaita Allah taimaka Allah sa gaba kuma a shaka Allah ba ku hakuri da juna muna kara godiya alhamdulillah
ni ne Abubakar Umar Jikku Ayelwa sai ina taya ku murna ubangijin Allah ya gode mana baɗin baɗaɗa
gaskiya ina jin labarin Voice of America sosai, ina jin dadi musamman baban makeri Voice of America. Allah ya taimaka dukkan journalists, muna jin dadin bayanin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Hajiya Sa'a mai huran aljanna, ina taya ku wannan shekara 41. Allah ya taimaka, Allah ya sa albarka, Allah ya kara muku kwazo, ya ba ku lafiya. Ina isar da gaisuwa na zuwa ga Malama Grace da Baba Yakubu Makeri da sauran ma'aikata na VOA. Malama Grace ga sakon baturiyar nan da ta shahura, ta ce Qurratullahi, wa ita kuma tana taya ku wannan na shekaru da dama. Allah nuna mana shekaru da dama masu zuwa.
Madalla, kafin mu ci gaba ga dandanan sabbin shirye-shiryen da zamu fara gabatarwa.
Yanayi da muhalli.
Ya fata iya narkewa ta zama kasa a lokacin kankan. Menene illar fara bishiya, kuma menene dangantakar fara bishiya ta dinamar yanayi?
Shirin yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Sai ku kasance da wannan shirin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
To sai ku tari Aisha Gobe Laraba da karfe 8 na safi, wato a daidai wannan shiri kenan, domin jin wannan sabon shiri. Da wannan kuma muka kawo karshen shirye-shiryen ga takaitattun labarai.
To gas dubban yan rajin kare yancin mallakar bindiga sun yi zanga-zangar lumana a Virginia, suna kalubalantar sabbin kaidodin mallakar bindiga da ake kokarin shatawa. A yau Talata kuma za a soma shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawa, karo na uku a tarihin Amurka da shugaban kasa yake fuskantar yunkurin cire shi bisa zargin sabawa rantsuwar kama aiki. Adadin waɗanda suka samu, wato suka kamu da sabuwar cutar coronavirus da ta barke a kasar China ya ninka har sau uku, yayin da cutar take ƙara yaduwa daga Wuhan zuwa wasu birane.
To a gaishe ka da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma can da hantsi ku ji abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin. da Salamu Abu da hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu ne Udara Smith Alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.